da yake da littafin za a iya dangana mun shi dan saboda duk maganganun da ke cikin awari. Asalin littafin ya samo asali ne a farko akwai lokacin da aka danyi ambaliyar ruwa din nan a nan gare shekaru 3 ko 4 da suka wuce ko to lokacin mun yi latta a nan masallacin wanda take magana akan ibtila'i yadda Allah ke jarrabar bayi da dalilan da ke kawo ibtila'i da kuma hikimomin da ke ciki da yadda ya kamata mu fuskanci duk abin da Allah ya jarrabe mu da shi. Latta ce mai tsawo gila waɗansu sun manta to wannan dan uwa sai ya rubuce ta gaba ɗaya a rubuce sannan kuma da kuma tambayoyi da ya masu muhimmanci kan abin da ya shafi tauhidi rukunan imani rukunan musulunci alaka tsakanin rukunan imani da na musulunci alaka tsakanin al-islam da tambayoyi dai a cikin tauhidi masu matukar muhimmanci shi ma a kasir muka yi duk sai hada sai rubuce su da hada sai rubuce shi kawo bisa ga cewa ya kamata a buga shi ya zama littafi na karanta shi gaba ɗaya ne dukkan gyare-gyaren da ya dace saboda haka sai aka buga shi ya zama littafi to kaga ta fuskar dukkan tunanin da ke cikin littafin dai tunanina ne da kuma bayanaina amma wanda yake da falalaci ne ya rubuta shi shine dan uwa Malam Amin Abubakar Gwaddu in ban na faɗi sunan daidai dan haka kuma littafin shine aka kawo wanda ake ina jin jiya an sayar da shi yau ma haka dan waɗansu ƴan uwa ne suka kawo daga Kano kan cewa daga nan kuma za su wuce Wanuri suke magana cewa duk wanda yake da bukatun saya daga yau dai shine ranar ta ƙarshe da za su sayar da littafin a kofar masallaci duk wanda yake da sha'awa zai je wurin su ya saya wannan yake cewa akwai hadisi daga Abdullahi bin Zaid cewa ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki wani ruwa daban banda wanda ya shafi kansa ya zo ya shafi kunnensa daban wannan hadisi da aka ruwaito aka ce Baihaqi ya ruwaito sai aka ce amma Muslim ya ruwaito shi da cewa Annabi ya shafi kansa da ruwa wanda yake ba shine ragowar na hannayensa ba wannan duk yana nan cikin Ibn Hajar sai cikin Bulughul Maram Ibn Hajar ya kawo shi har da yan bambanta ba sai ya ce da ya kawo wannan sai ya ce wa huwal mahfuz abin nufi hadisin Baihaqi na cewa Annabi ya zo shafar kunne sai ya ɗebo wani ruwan daban na shafar kunne ya taɓa hannunsa da shi daban banda wanda ya shafi kansa haka wannan riwaya ta ce to wannan riwaya da Baihaqi ya ruwaito haka ya ce amma a cikin riwayar Muslim abinda hadisin ya ce Annabi ya shafi kansa da wani sabon ruwa ba ragowar na hannunsa ba wato ba ragowar na hannunsa ba wajen mai wajen wanke hannaye zuwa mirfaƙaini da zai shafi kai sai ya taɓa wani daban sai Ibn Hajar ya ce wannan ruwayar ta ƙarshe ita ce wadda aka haddace daidai wacin ta farko kuskure ce kaga wanda suke cewa tajdidul ma'ilahuma suna kafa hujja da wacce ruwayar ita kuma ruwaya ce da'ifiya hadisin ba cewa yayi Annabi ya shafi kunnensa da sabon ruwa ba wanda ya shafi kansa da shi ba abinda hadisin yace kamar yadda mahaddata suka haddato shi Annabi ya shafi kansa da wani ruwa ba wanda ya wanke hannayensa da shi ba shikenan kaga wannan da bari shafar kai muke magana cewa dama ruwan da ka shafi kai da shi zaka shafi kulli wannan kuma yake cewa an yi maganan kan cewa mutum zai iya yin limanci zai iya yin sallah a bayan bawa ka faɗi wannan magana kace dukkan mutumin da ya halatta ya sallah shi kadai in dai sallar sa shi kadai in yayi ta inganta to in aka in yayi limanci ma kuma limancin sa ya inganta to wannan ya hada har da mutumin da yake da salisul baul kenan tunda shi ma in yayi sallah shi kadai ta inganta to kenan in yi wa mutane limanci ya inganta wannan tambaya ce mai kyau abinda kawai ka faɗa ba daidai ba da kace na ce a'a na ce malamai sun ce ani ba wanda suke wa cikin musulunci ba karantawa nake ba abinda aka ce yawwa malamai ne suka kawo ka'idarsu na cewa duk wanda ya sallah in dai ya sallah shi kadai ta inganta to da haka in yawa mutane limanci ma limancin sa ya inganta ba ka da daman ka ce ai limancin sa ba za a bihi sallah ba to yanzu sai mu tambaye ka in yi shi kadai sallar sa tayi in ka ce eh shikenan to nan wurin kaga bawa zai iya limanci yaro wanda ba baligi ba zai iya limanci fasiki zai iya limanci domin dukkan waɗannan duk wanda ya sallah cikin su shi kadai in dai ya cika shartan sallah ai ta inganta to haka kenan yayi limanci sallah duk wanda yake bayan sa ta inganta mai salisul bawl da ka kawo tambaya ce muhimmiya kwarai da gaske mai salisul bawl fi haqqihi huwa kaga in yayi sallah shi kadai ta inganta to dan haka duk wanda ya sallah bayan sa shi ma sallarsa ta inganta abinda malamai suka ce shine ba za a sace ya zanto limami ratibi ba na yau da gobe duba da larurarsa. Limamin yau da gobe suka ce ba za a sace ba, shi ma sace din suka ce karhanci ne, ba sa suka yi haramun ba. Ko bai zo na matsala da kyau? To wannan shi ne za a magana game da wannan, ko ansa game da wannan. Eh? Mace ta yi mai? Dawa. To, in ce wa yin mata yan wata iganci limanci ya halatta. Akwai wata tambayar? Na'am, bismillah. Ina zuwa kanka. Wanda bai samu me ba? Eh.
Dangane da akwai hadisi da suka yi magana kan jinari mata kuma wanda suka zo kuma suka hana.
To gyale ta wannan tambayar ba yau ba. Tana da lokacinta insha Allah. Na'am. Mafi kyau dukkan addu'a da aka ce annabi ya ce kai za ka yi da larabci. In mutum baya iya ne da larabci sai ya faɗa da yarensa ya halatta. Addu'ar dai ibada ce, ko da wani yare aka yi ta. Amma mafi kyawun al'amari shi ne ka yi ta cikin larabcinta. Na'am. Rigakafi ya halatta. Duk addu'o'in da suke magana kan isti'aza suna nuna rigakafi kenan. Tunda abu bai faru ba kake neman tsare kashi. Ya halatta. Na'am. Shine be.
Ya halatta mutum ko kada ya yi gari da sai ya nemi wani
tambayar ka ta ƙarshe ita ta fahimmanci sama da ta farkon, da haka ita zan ansa cewa mutum ya halatta don kwaɗayin ya samu mutane na gari su yi masa sallah kafin ya mutu, ya wasici cewa ko da ya mutu da Allah a nemo su malam wane da wane su yi masa sallah, waɗansu mutane da yake kyauta da so gare su ya halatta. Musamman idan ana raye gari a cakuta tsakanin mutanen kirki da ba na kirki ba, tsakanin masu bin suna da masu bid'a, kai wasici cewa ga iyalin gidanka ko da na mutu a nemo al'umma daga masallaci kaza ko unguwa kaza ko wuri kaza su zo su yi min sallah, wannan wasiya ce mai kyau. Mutum zai iya yanta, kuma lallai duk wanda ya wannan wasiyar iyalansa su yi kokari su zartar da ita. Inda gari duk sunna ne, kowa ko alal aqalli 70-80 cikin 100 duk ahlus sunna ne, kaga an rinjaye bid'a, ba bukatan sai ka ce malam bada da malam wani. Amma in gari ya zanto a cakuɗa ce ga sunna ga bid'a, ga sunna ga bid'a, to lallai ka nemi ahlus sunna. Kuma wannan shine amfanin mutum ya rinka zuwa cikin mutanen kirki su san shi, dan in ma an ce wani ya rasu kowa ya ji eh na san shi, ya je masa sallah din. Amma idan mutum ya fahimci sunna yana bi shi kadai bai shiga cikin taron jama'a ba, kaga mafi karanci zai yi hasaran sallan mutanen kirki gare shi. In bida su taru su bubbuga sallah akan ka, basu iya ba. Kaga mutum ya yi hasara mai yawan gaske. Gashi ko annabi ya ce dukkan wanda ya mutu aka samu mutum 40 da ba sa shirka. Ai wannan ba karamin sharadi bane ba. 40 da ba sa shirka suka yi sallah, suka roki ceto cewa ya Allah ka tsamar da shi daga wuta. Allah zai basu. Eh? To, ka ce an samu mutum sama da 40 sun yi masa sallah. To, amma da aka duba mutanen sun fi 40 yawa, an dai samu 40 wanda ba sa shirka, shi ma ya shiga ciki, to in ce maka me, ya shiga ko bai shiga ba? Ya zama gwaranci kenan wannan. Ka yi haƙuri saboda galibin tambayar ka kwana uku a jere galibi irin wannan ce. Isa na tsan za ka fama haka, ka yi haƙuri. Ni ma jurewa ne, ni ma ka jure haka.